الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. dukkan dangi yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ni'ima wa bayinsa da ba su baiwa kyawawa masu tarin yawa, wanda ya kyautata wa bayinsa ya ba su kyauta mai tarin yawa, wanda ya cika burin wanda ya burace ko ya nufaci ubangijinsa da kyakkyawan zato, shi ne yake yi wa bayinsa baiwa, shi yake buɗe musu ƙofofin alkhairi. Shi Allah shi ya umarci bayinsa da su roƙe shi, kuma shi ya musu alƙawarin in sun roƙe shi zai amsa. Ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai, wanda idan an roƙe shi yake amsa addu'a, shi yake yaye dukkan damuwa da baƙin ciki da ɓacin rai, shi ne yake kubutar da muminai masu tsoron Allah daga kaidin masu kaidi cikin kafirai da azzalumai. Ina yi wa Allah godiya, dan yi wa Allah godiya na daga cikin ni'imominsa. Ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala gare ni da ku ya ƙara mana daga falalarsa da karamcinsa. Ina shaidawa annabi Muhammadu bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne cikamakin annabawa, kuma wanda shi ne ya isar da saƙo na Allah tabaraka wa ta'ala a duniya ga baki ɗaya. Sira da minci Allah tabbata gare shi da shi da sahabbansa da wanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar tashi alkiyama. Al'ummar musulmi, ku sani cewa addu'a da komawa zuwa ga Allah lokacin da aka shiga cikin damuwa ko aka shiga cikin kunci ko tashin hankali, to wannan yin addu'a kamar an buɗe maka ƙofofi ne na alkhairi. Annabi ya nasanta mana a cikin hadisi cewa addu'a makami ce ga mumini. Duk mumini da ya rike addu'a to ya rike babban makami da ya fi na kowa. Shi yasa Allah ya ta umarni a kan a yi addu'a a cikin Al-Qur'ani, ya ce ku roƙe ni zan amsa muku. Waɗanda suke yin girman kai ba sa roƙona ko ba su bauta min don addu'ar ibada ce, to za su shiga wutar jahannama suna ƙasƙantattu wulaƙantattu. Suratu Ghafir. Allah ya ce ku roƙi Allah kuna masu ikhlasi, kuna tsarkake niyyarku, ku yadda Allah shi kadai kuke roƙa kuma shi kadai zai amsa muku. Ku roƙe shi kuna masu ikhlasi ko da kafirai ba sa so. Suratu Ghafir. Allah tabaraka wa ta'ala ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kira zuwa ga hanya ta ƙwarai. Annabi cikin abin da ya kira al'ummarsa ya kwadaitar da su su yawaita yin addu'a a duk lokacin da suka shiga cikin wani hali ko suke buƙatar Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa musu. Dukkan annabawa da manzannin Allah gabaki ɗaya sun karkata zuwa ga komawa ga Allah ta hanyar roƙonsa. Salihan bayi da waliyan Allah kullum abinda suke yi suna roƙon Allah. Yin addu'a kadai akwai albarka ta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bai kamata ba ga mutum musulmi ya zo ya kama wasu addu'o'i wanda ba annabi ya zo da su ba, a liƙa masa wasu addu'o'i ba na sunna ba, kamar yadda shaidan ya ruɗi wasu da yawa daga cikin mutane a wannan yanayi ya ba su wasu addu'o'i da aka ƙirƙire su ba wanda annabi ya ce a yi ba, suka shagaltu da su suka ƙi su bi addu'o'in da manzon Allah ya karantar da mu da wanda Qur'ani ya ce mu yi. Alhali Allah ya faɗa mana a cikin Al-Qur'ani kyakkyawan koyi ya kasance gare ku dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam, ku yi koyi da shi ga wanda yake tsammanin gamuwa da Allah da ranar tashin alkiyama. Ya ambaci kuma Allah ambato mai yawa. Suratul Azabi. Ku ji tsoron Allah akan kawukanku, kada ku shigaltu da wata addu'a a irin yanayi da ake ciki in ba addu'ar da ta zo da isnadi sahihi ingantacce ba. Kullum ana so mu rinka roƙon Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya dawwamammiya. Wannan yana daga cikin addu'o'in da Qur'ani ya ce a yi, addu'o'in da sunna ta tabbatar a yi. duk inda aka shiga wani yanayi to kada a roki tashin hankali, kada a goyi bayan tashin hankali da rudani, a roki Allah zaman lafiya da kwanciyar hankali, da shine zaka ci abinci kai wa Allah godiya, da zaman lafiya da kwanciyar hankali da shine zaka je masallaci, da zaman lafiya da kwanciyar hankali da shine zaka je aikin gwamnati, da shine dan kasuwa zai je kasuwa, da shine manomi zai tafi gona. Kul muka kasance muka goyi bayan wani abu da zai tada hankali da hargitsi, to za mu haramta wa kanmu kwanciyar hankali, kuma abinda zai biyo baya Allah kadai ya bar wa kansa sani. Duk wahala, duk kunci, mu ci gaba da yin addu'a, muna da Allah, mun gama da komai. Mu gyara halinmu, mu gyara ɗabi'unmu, mu roƙi Allah, Allah zai ba mu shuwagabanni na ƙwarai waɗanda za su kyautata mana. Idan ba mu gyara halinmu ba, ba mu gyara ɗabi'unmu ba, to Allah zai yi tajarrabanmu ne da shuwagabannin da ba sa tausayinmu. Ana mana ba daidai ba, amma su abun bai dame su ba, hankalinsu bai tashi ba, mu ne muke cikin tashin hankali. To dole mu yi ƙoƙari mu gyara mu'amalolinmu, mu gyara alaƙarmu da Allah, mu gyara dukkan abin da zai jefa mu cikin fushin Allah. Ga abubuwa nan a fili muna ta yi a fili ƙarara waɗanda sukan gadar da fushin Allah, amma mun manta da su sai muke tunanin wani abu, wanda waɗannan abubuwan a zahiri binsu sa mutane su yi wannan abun, dalili ne da zai sa Allah ya jefa mu cikin duk wani yanayi da za mu iya shiga. Ga misalai nan suna nan da yawa, ba sai na gaya muku ba. So yana da kyau mu yi tawassuli da Ubangiji tabaraka wa ta'ala, da sunan nakinsa da sifofinsa kyawawa, da kuma ainihin wato sunnakinsa da za mu iya ƙididdigewa ba. Allah ya amsa mana, Allah ya ce mana in za mu yi addu'a mu yi tawassuli da sunnakinsa. Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu al-Maliku al-Quddusu salamu har zuwa ƙarshe, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Sannan kuma mu rinƙa tawassuli da kyawawan ayyukanmu. Ba kwanan nan muka gama Ramadan ba, to mu roƙi Allah ya yaye mana damuwarmu dan albarkacin watan Ramadan da muka yi. Addu'a ita ce tushen ibada, addu'a ita ce ruhin ibada. Ƙanƙan da kai da nuna gajiyawa da komawa ga Allah shine zai nuna cewa lalle kai din bawa ne, kuma ka nuna talaucinka izuwa ga Allah sai ya taimake ka. Ku roƙe shi in ji Allah, kuna ƙanƙan da kai, kuna sauke sautinku, Allah baya son masu wuce gona da iri. Kar ku yi ɓarna a bayan ƙasa bayan an gyara ta, haka Allah ya ce bayan yayi magana addu'a, ud'u Allah ko ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Bayan ya gama sai ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Daga cikin dalilai da sharuɗan da suke sa in kun yi addu'a Allah yakan karɓa shine ku nisanci yin fasadi a bayan ƙasa, ku daina ɓarna bayan an gyara ta. Ku roƙe shi kuna masu tsoronsa, kuna masu tsammanin zai amsa muku. Lalle rahamar Allah tana kusa ga masu kyautatawa. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shine rayayye bayi da abun bauta, babu abun bauta da cancanta in ba shi ba. To ku roƙe shi kuna masu ikhlasi. Shine Ubangijin talikai gaba ɗaya tabaraka wa ta'ala. Duk wannan ofa shi Allah yake ta ba mu, yace mu roƙa zai amsa mana. Addu'a tana da ladubbai masu tarin yawa. Daga cikin ladubban addu'a, ana so a rinƙa zaɓen lokuta masu falala da kuma yanayi kyakkyawa da wuri mai kyau. Yanzu kamar irin lokacin sallar Juma'a, lokaci ne mai falala na yin addu'a. Bayan sallar Magariba, lokaci ne mai falala na yin addu'a. Bayan an gama azumi an sha ruwa, lokaci ne mai falala na yin addu'a. Cikin dare, lokaci ne mai falala na yin addu'a. Bayan sallar Asubahi ko a lokacin sallar Asubahi, mala'iku suna masallaci, lokaci ne mai falala na yin addu'a. Lokacin da mutum yake dawafi, lokaci ne mai kyau na yin addu'a. Lokacin ainihin wato tsayuwar Arfa, lokaci ne mai falala na yin addu'a. Lokacin da mutum ya yi wani aiki na alheri, lokaci ne na yin addu'a. In mutum ya karanta Alƙur'ani ya gama, lokaci ne mai falala na yin addu'a, Allah yana karɓa. Lokacin da mutum ya je sada zumunci, ya gaida iyayensa ko ya gaida abokanansa ko maƙota ko ƴan uwa, lokaci ne mai falala na yin addu'a. Lokacin dukkan sallolin farilla guda biyar, lokaci ne mai falala na yin addu'a. Waɗannan lokutan mu rinƙa ribatan su in muna cikin wani hali na damuwa, mu roƙi Allah, Allah zai yaye mana. Abdullahi ɗan Abbas ya faɗaitar da mu a cikin hadisin da manzon Allah ya zaburar a kan yin addu'a a cikin sallah, cikin sujjada. Ya ce idan kun yi sujjada, ku yi ijtihadi wajen yin addu'a, Allah zai amsa muku. sannan ana so mutum ya ringa gabatar da aiki na kwarai kamar yadda na gaya muku idan zai roki Allah kai wani aikin kwarai sadaka ka bayar azumi ne kai kiyamul laili kai wani aiki ne kwarai kai masallaci ka zo kai addu'a Allah ya amsa maka zai amsa maka ana so ai addu'a ai alwala lokacin da za ai addu'a ana so a fuskanci alqibla lokacin da za ai addu'a ana so a daga hannu a bude hannu a daga su sama lokacin da za ai addu'a ana so a tuba a nuna wa Allah an yi laifi sai Allah ya karba kamar yanzu yanayin da muke ciki masifun da bala'an sun yi yawa ya kamata mu nuna wa Allah mun tuba muna da laifi muna da zunubi an ta kashe mu ana ta kashe mu ba a daina kashe mu ba muna ta kuka ba a jin kukan mu duniya bata san ana kashe mu ba duniya ta damu ne da wani abu daban ba wannan kashe mu da ake ba a zo a kashe mu a harbe mu a kore mu a yi mana duk abin da za a yi mana daga gidajen mu amma kuma ba wanda ya san ana yi sai mu ne muke ta damuwa so mu nuna wa Allah gajiyawar mu mu nemi Allah ya fi mana zunubin mu kuma ya kawo mana dauki da taimako sannan kuma ana so a bude addu'a a rufe ta da ainihin yau Allah ya bude yau Annabi sallallahu alaihi wasallam salati da sauran annabawa sannan mutum ya rinka roƙon Allah da kyawawan sunnukin su da sifofin sa na kwarai kamar yadda ne bayani sannan a zaɓi addu'o'i da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ana son naci wajen yin addu'a da yau maimaita addu'a din sannan kuma ana son mai addu'a ya nisanci cikin haram daga ƙarshe abin da nake faɗa cewa addu'a tana da sha'ani mai girma kwarai da gaske kuma matsayinta babba ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa nassoshi cikin alqur'ani da sunna suka zo masu tarin yawa take faɗaitar da mu mu rinka yin addu'a mun yi wannan hutuba ne saboda mu yi wa mutane bayanin muhimmancin ayi addu'a a roƙi Allah wannan halin da muke ciki wallahi tallahi ba wanda zai taimake ku ba Allah ba kuma ba wanda sai yayi mana wannan bala'i in ba Allah ba wallahi sai mun koma ga Allah mun roƙe shi dan abin ya wuce duk yanda kake tsammanin tashin hankalin da bala'in ya kai matu'a so mu koma ga Allah kada mu manta mu yi ta tunani muna ta wasu maganganu mu ce wane ne laifin wane ne kuna makamancin wannan mu daɗa komawa ga Allah mu yi addu'a ko da akwai laifin wane da wane ɗin to kar mu dogara da laifin wane da wane ne mu koma ga Allah mu roƙi Allah Allah ya gyara wane ɗin kuma Allah ubangiji ya kubutar da rayukanmu ya raba mu da ainihin bala'i wannan musibu duk waɗanda suke ganin cewa sun kubuta a kai wallahi ba su kubuta ba ajanda ce mai faɗin gaske kar ka ɗauka zamfara kaɗai ya shafa ko Katsina kaɗai ya shafa ko Sokoto kaɗai ya shafa ko Kebbi kaɗai ya shafa ko Maiduguri kaɗai ya shafa ba nan muka yi ta faɗa ba a nan mun barin muna wa'azi muna cewa abin da ake yi a Maiduguri da Yobe ba nan kaɗai ya tsaya ba yayi na so ya shiga cikin Adamawa ba gashi yanzu abin ya dawo mana cikin arewa gaba ɗaya ba ba gashi an zo ana yi a Sokoto ba ba gashi an zo ana yi a Kebbi ba ba gashi ana yi a Zamfara ba ba gashi ana yi a Katsina ba nan kusa da mu damu mun gaya muku cewa abu ne wanda yake in ba an yi da gaske ba na so zai ta yi makiya Allah suna nan abokanan gaba suna nan sun samu a gaba suna da ajanda a kan wannan muna buƙatar masu tunanin mu su rinƙa mana tunani masu hankalin mu su yi amfani da hankali shiwa gabanin mu su rinƙa tunani suna zama suna tattaunawa yaya za su iya kawar da al'ummarsu daga cikin bala'i daga cikin bala'in da al'umma suke ciki ba wai a je a yi ta tsananta mutane akan wani abu daban ba sai ka ga ga abin da ya kamata a maida hankali akan sa ba a maida hankali akan wannan ba an maida hankali akan wani abin da ba shi da amfani wannan shine haƙƙin talakawa ko haƙƙin mabiya akan ainihin wato shugabannin su so mu yi addu'a mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala mu roƙi Allah iyaye mana kar ku manta shi ita addu'a din ibada ce ko ba komai ma ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah ya bude alqur'ani da addu'a ya rufe alqur'ani da addu'a ya bude qur'ani da surar al-fatiha addu'a ce alhamdulillahi rabbil alamin ya rufe alqur'ani da suratul annas addu'a ce wal a'udhu birabbin nas kai alqur'ani ya ambaci addu'a ibada a wurare masu tarin yawa kuma ku sani cewa duk lokacin da bawa ya san Allah ya kulla alaka da Allah to lokacin ya san dandano da dadin addu'a da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarshe ya ku ƴan uwana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan hali da muke ciki Allah madaukakin sarki ya yaye mana Allah ubangiji ya kare mu ya kare sauran wurare da ba su fada cikin wannan bala'i na kashe kashe ba ya Allah ka ba mu kariya dan albarkacin sunan nakinka da sifofinka kyawawa kuma mu yada wannan manufa ta yin addu'a da roƙon Allah ayi ta karanta Qur'ani a masallatai ayi ta sauke Qur'ani ayi ta salatin annabi ayi ta yi a gidaje mu da ƴaƴanmu da iyalanmu da makarantu ayi kokari a rinka yin addu'a kaga yanzu da makarantun islamiyya a bude suke to an samu dama da za a sa su ta addu'a a makarantun islamiyya wannan kananan yara da suke alhamdulillahi rabbil alamin qul a'udhu birabbin nas a makarantun islamiyya wallahi Allah yana karban addu'o'in da suke yi wallahi Allah yana kushewa daga kushin da yayi da al'ummarsa a cikin hadisin annabi
su kaji ashe akwai buƙatar mu saka ƴaƴanmu da iyalanmu a makarantunmu da gidajenmu da masallatanmu mu fayi addu'a ba mu da abin da yafi muhimmanci irin mu addu'a Allah ya kare mu kuma ya ba mu zaman lafiya kada Allah ya tashi hankalinmu kada a zo a yi bala'i a ƙone-ƙone a yi tashin hankali kar ku manta wannan ƙasa tamu akwai wanda sun samu a gaba so suke yi su ga wallanmu su jefa mu cikin hali na yaƙi hali na bala'i hali na tashin hankali ku tuna ƙasar Somalia ku tuna ƙasar Afghanistan ku tuna ƙasar kaza ku tuna ƙasar kaza ku tuna ƙasar Sudan ku tuna ƙasar kaza duk inda aka yi tashin hankali ba a zauna lafiya ba ƙarshe ƙasar bajewa take ƙarshe ƙasar lalacewa take so mu yi kokari mu roki Allah Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da ƙarshe malamai sun yi zama malamai gabaki daya coalition of ulama na Kano gabaɗaya na dukkan ƙungiyoyi da ake tare da su sun tattauna akan wannan hali kuma sun fidda matsaya wanda ita ce kamar haka na farko dai dukkan malamai ina magana ne da yawun malamai gabaɗaya kamar yadda aka umarta duk masallacin juma'a faɗa dukkan malamai na musulunci masu da'awa suna nuna damuwarsu da baƙin cikinsu da ɓacin ransu da Allah wadarai dangane da wannan hali da al'umma suka shiga na arewa kashe-kashe da zubar da jini ya yawaita tun daga daular Borno har zuwa daular Usmaniya in kun lura an seta mu ne gabaɗaya tun daga Borno an biyo an yi Borno an dawo Sokoto ana kuma ta matsowa har sai an haɗe arewan in ba Allah ya kiyaye ba so wannan abu ne wanda yake ya munana abu ne wanda yake yana cikin wato ya jefa mu cikin hali na kakanitai sannan kuma wannan yanayi na kashe-kashe da zubar da jini da ake yi a arewa kawai me yasa a arewa kawai me yasa sai a Zamfara me yasa sai a Sokoto me yasa sai a Katsina me yasa sai a Kebbi me yasa sai a Niger me yasa sai a Borno me yasa sai a Yobe me yasa sai a kaza me yasa su wani ƴan ta'addan ba san inda ake ta'addanci ba sai a nan shi ma wannan wani abun tambaya ne wanda ni ba ni ne zan ba da ansar ba masana ya kamata su ba da ansar amma duk mai hankali ya kamata ya bincike wai dan me yasa to kaga in mun gane wannan to ya kamata mu hada kawukanmu mu tsaya mu kubutar da bangaren mu fita daga sharri mu fita daga cikin bala'i bayan wannan yanayi na zubar da jini kashe mutane da ake yi an dade ba a zubar da jini ba irin wannan karo mutane su zo su yi ta kashe mutane bila adadin kuma su dauki kyamara su dauki hoto su yada a duniya saboda ba sa jin tsoron kowa ba sa jin akwai wanda zai iya mutu wani abu su kashe su dau hoto su yada su fito fili a dauki hotonsu ana kallonsu kai ka ce ba jami'in tsaro ko daya a kasar kai ka ce ba mu da helicopter ta sojoji ko ta 'yan sanda mai kawo dauki kai ka ce ba kaza kai ka ce ba daga Najeriya suke ba kai ka ce ba a cikin ƙauyukan nan suke ba a fili kuma abin tausayi sai a je cikin ƙauyuka inda ba su da taro ba su da kwabo ba su da naira ba su da komai rumbun hatsin dawa ne da masara da gero suke da shi da gyaɗa ba su da komai su ba su ma san ɗanɗanon rayuwar birni ba su ake ta halakarwa saboda me saboda su ne tushen arziki ba su za su noma muku a kawo noman cikin birni ku ci ba ku sha ba me suka yi waɗannan bayan Allah ake zubar da jininsu a kashe su a yanka su a sace su a bunkawa rumbun hatsinsu wuta a kama 'ya'yansu a ribace su 'yan mata a satin da ya wuce a wani gari cikin garin su a Sokoto a Juma'a akwai inda aka je aka ɗaura aure na dole wa ɗaya daga cikin 'yan ta'adda ya ga yarinya ya ce dole ya kwace ta an kai kayan laifinta kuma aka daura auren a gari kuma ana kallo kuma aka tafi da ita mun zama bayi a ƙasanmu muna gudun hijira a ƙasanmu kai ka ce ba mu da wanda yake tausayinmu ko yake jin ƙayinmu wannan abu ya munana wannan abu bai yi kyau ba wannan ta sa da yawa mutane yanzu an sa musu aikace har suna ƙoƙarin cire tsammani dangane da hukuma shin anya hukuma za ta iya tsare rayukan mutane wannan ta sa har a wasu garuruka aka fara zanga-zanga na nuna rashin amincewa kuma wannan zanga-zangar idan gwamnati ba ta yi ƙoƙarin ta tsaye da ita ba Allah kaɗai ya san abin da za ta jawo amma ya kamata a gane me ye sababin yin zanga-zanga a kashe abin da ya sa ake yin zanga-zanga sannan a ba wa mutane haƙuri a fito a yi musu bayani a kwantar musu da hankali suna jin baki in an kashe mutane an yi ɓarna shuwagabanni ku fito ku yi bayani ku ce a yi haƙuri za ku ɗau mataki amma shiru kamar an shuka dusa shiru an bar wa mutane kowa sai fadin albarkacin bakin su yake yi wanda ya kamata su dau matakin sun yi shiru kamar babu su kamar ƙarya ake yi a wannan kuskure ne alal aqalli mutane suna bin bashi a ga musu maganganu na kwantar da hankali wanda wannan shine zai kwantar da ainihin dukkan wata tarzoma da wani tada hankali wanda wannan zanga zanga za su iya jefa mu cikin bala'i mai tarin yawa za a yi barna za a zubar da dukiya za a yi kone kone za a yi duk abin da ya kamata wanda bai kamata a yi ba wanda bai kamata lalle a bude kofar da za a jefa mu cikin tashin hankali ba wallahi mu zaman lafiya muke so mu kwanciyar hankali muke so har a zo a jefa mu a cikin yanayin da za a sa mu shiga cikin wayo Allah mu kashe kawukan mu da kanmu mu kone dukiyar mu da kanmu mu zo mu yi kaza da kanmu kuma ba wanda zai zo ya kawo mana taimako wannan wani abu ne wanda ya kamata a duba sannan kuma wannan tashin hankali yana da barazana kwarai da gaske a lissafin da aka yi a jihohin mu da muke da su a arewa jiha 19 a lissafi da aka yi jiha 4 ko jiha 6 sune ake tsammanin za su iya yin noma su je gona hankalin su a kwance ba sa tunanin za a iya musu ta'addanci a cikin jiha 19 sauran jihohin nan gaba daya duk akwai alama na ban tsoro da firgici to me ake so me ake so ya ake so mu rayu a lokacin da an dakatar da shigo da kayan abinci ba a shigo da shinkafa ba a shigo da taliya ba a shigo da mai ba a shigo da kaza kayayyakin abinci ba a shigo da su amma fa ana fitar da su sannan kuma an ce mu dogara da kanmu ba ina magana ne akan hana shigo da kayan abinci ba shi nake magana ba ina magana ne akan tunda an takure an ce kar a shigo da kayan abinci to ko ya kamata a taimaki mutane su yi noman abincin da za su ci su rike kansu to noman ma yanzu an hana ina ake so mu shiga boda alfa take sannan garurrukan da za su yi noma a ci abincin an tura musu yan ta'adda sun hana mutanen yin noma yanzu da mana tuntunin ta sauka a waɗannan wurare duk da na gaya muku tuntunin shuka an dasa shinkafa an yafa shinkafa ana ta dashe an shuka gero an shuka masara an fara noma na farko amma waɗannan mutane duk gabaki ɗansu ba su so su je gona su je daji ba da yawa daga cikin ƙauyuka a jihar Katsina da yawa daga cikin ƙauyuka a jihar Sokoto da yawa daga cikin ƙauyuka a jihar Kebbi da yawa daga cikin ƙauyuka a jihar Borno ba za su iya yin noma ba to ina za mu samu abin da za mu ci dole sai an yi tunani a samar mana mafita takurar ta yi yawa masifar ta isa bala'in ya yawaita so wajibi ne a yi ƙoƙari a kubutar da mutane daga wannan tashin hankali sannan kuma muna kira ga jami'an tsaro su ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a matakin farko su zama masu kishin ƙasarsu masu kishin yankinsu masu kishin jama'arsu yanzu kana zaune kana gani kwanan nan aka yi taɓarin korona nan sai ta kashe mu a lissafi korona nan arewa ta fuɓar nan kudu ka ce ba a yi mu sai ta kashewa Allah haka ya ƙaddaro ba mu tuhumar Ubangiji akan wannan amma mu ta kashewa mu ne casualties mu ne tattalin arzikinmu ya karye a nan arewa wannan koronar bala'in karyewar tattalin arziki arewa ta fi yi wa tasiri musamman Kano jari ya karye ƴan kasuwa sun karye har yanzu ba su miƙe ba har yanzu wasu kasuwannin ba a gama buɗe su ba an yi ƙar duk wannan muna cikin wannan rauni sannan kuma an biyo baya an samu sauƙin koronar kuma ga kisan kai ya biyo baya yanzu ku ba kwa jin tsoro ku ga ana kashe ƴan uwanku ba za ku yi kishi ku yi zuciya ba mun sani akwai masu kyakkyawan niyya akwai waɗanda suke da damuwa amma abin da yake faruwa labarai da suke zuwa daga gurin mutane suna da ban tsoro sai ai kidnapping din mutum sai a ce je kai kuɗi in ya kai kuɗi daji yana fitowa sai ce ya ga checkpoint na ƴan sanda ko na sojoji kusa da wurin ha yaya haka sai ai kaza sai ai kaza sai ai kaza abubuwa dai ga sunan wasu ba za su faɗi ba su da daɗin ji amma wallahi akwai masu kishi musamman a cikin shekarun nan muna da yara matasa da suka shiga soja da ɗan sanda da immigration da custom da SSS da Y da sauransu yara ne matasa ƴan arewa masu kishin taimakon al'ummarsu amma ƙanana ne ba su ne a sama ba suna da kishi suna so a taimake su sannan kuma bayan wannan ita kanta hukuma ɗin ya kamata ta ji tsoron Allah a ba wa jami'an tsaron nan kuma taimako na kayan aiki in an yi magana suna cewa ba su da kayan aiki haka Najeriya take likitoci ma an zo corona sun ce ba su da kayan aiki duk abin da ya faru a Najeriya sai a ce ba su da kayan aiki wai kayan aikin nan daga ina yake zuwa ne a taimake su a ba su kayan aiki sun faɗa tun ba yau ba jami'an nan sun ce inda an ba su kayan aiki duk tashin hankalin da ake fama da shi a ƙasar nan da an gama da shi a shirye suke ba inda ba za su iya yaƙi ba a ƙasar nan ko waje muke ɗiban sojoji ma mu kai su ƙasashen waje peacekeepers akwai sojojin mu a Somalia akwai ƴan sandan mu a Somalia akwai su a Liberia akwai su a Sudan akwai su ka duba fa amma mu kuma nan ga wasu nan ƴan ta'adda sun gagare mu mu ba muke tura wasu waje to a taimake su da kayan aiki kayan aikin nan kala biyu a ba su ƙarafuna da za su yi aiki a ba su makamai na zamani da za su yi aiki kar a ba su tsofaffin makamai sannan a ba su ƙarafunan aljihu a cika musu aljihunsu da kuɗi na'am bayan da za a mutum ya sai da ransa yana tunkarar mai bindiga bai ci abinci ba a cikinsa bai ba wa iyalinsa abinci ba a ba su allowance ɗinsu duk abin da ya kamata a yi musu na kyautuka a kyautuka musu a taimake su a ba su sababbin motoci da kayan aiki wannan shi ne za su yi aiki da gaske sannan mutanen gari kuma ku ji tsoron Allah ku ba wa jami'an tsaro haɗin kai don ana samun matsala mu ma daga gare mu yanzu za a turo jami'an tsaro daga wasu garuruka ba san ƙauye ba ba san gari ba wa zai nuna musu hanya ƴan gari to amma sai ga wasu sun san inda ƴan ta'addan suke sun san me ake sun san wane da wane a cikin gari suna cikin masu ba da labari masu kaza amma ba za su taimake su ba to kaga dole ne a ba su haɗin kai in sun nemi bayani na sirri to a taimake su in ana son a samu zaman lafiya amma mun zauna muna cewa ku je a kashe ku ku je a ce ina za mu samu nasara kenan mu ma muna da laifi ba ma taimakon jami'an tsaronmu wajen tallafa musu da ainihin agaza musu mu sani cewa mu suke yi wa aiki ƙasa suke yi wa aiki a taimake su ko daga ina ko suka zo wannan wajibi ne sannan malamai da suke wa'azzuka da ke karantarwa an yi kira cewa malamai su mai da hankali wajen yi wa mutane bayanai waɗanda za su ƙara musu aminci da ubangijinsu kuma su sani cewa Allah mai taimako ne kuma Allah bai manta da bayinsa ba sannan kuma su ci gaba da yin addu'a a mumbarai a masallatai na juma'a da na kamsu salawati a gaya wa mutane su yi haƙuri su zauna lafiya shine ribarsu zaman lafiya shine na'am lallai an ce a zauna lafiya kuma an ce a ɗau mataki ba wai a ce a zauna lafiya an ce a zauna lafiya an yi shiru sannan a bari a ta kashe mu ba a zauna lafiya a yi haƙuri a kwantar da hankali waɗanda suke da iko su kuma su ɗau mataki na bawa al'ummarsu da jama'arsu wato kariya bayan wannan mu sani cewa dukkanmu gaba ɗaya da malamai da ainihin mutanen gari da jami'an tsaro gaba ɗaya amanar Allah ce a hannunmu ta yanda kowane ɗaya a cikinmu idan ya sakaci akan wannan amana Allah maɗaukakin sarki zai kama shi kuma zai masa ukuba bayan wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci ƴan jaridunmu kuma ku taimaka ku ba da gudunmuwarku ku daina yin labarai da za su tada hankalin mutane ko su ƙara wa ƴan ta'adda ƙarfin gwiwa ko kuma su sace gwiwar jami'an tsaronmu a basu tsoro ɗan jarida in yana so ya kuzuzuta abu yanzu zai kuzuzuta shi in kuma yana so ya kashe abu zai iya kashe shi in kuma yana so ya daidaita abu zai iya daidaita kuma baiwa ce Allah ya muku kuma ana bin ku bashi ku faɗi daidai kuma kada a yi amfani da ku wajen promoting ra'ayin wani ko promoting agendar wasu don biya wa wasu bukata bai kamata ba ƴan jaridanmu su zamanto suna ba da gudunmowa akan ainihin wato cutar da al'umma ko jefa su cikin halin ƙaƙanikai a'a ku zamanto citizens na ƙwarai waɗanda kuma a aikinku na jarida za ku taimaka za ku agaza wajen saisaita abubuwa a samar da kwanciyar hankali da zaman lafiya kuma dai a faɗi gaskiya a kuma gaya wa waɗanda ya kamata masu karanta jaridar a gaya musu wato gaskiya sannan kuma ana kira ga al'ummomin da wannan abin ya shafa jihohin Sokoto da Zamfara da Kebbi da Katsina da ainihin wato Maiduguri da Yobe da sauransu duk inda tashin hankalin nan ya shafa a arewa ana kira gare su bayan jami'an tsaro da gwamnati za ta tura musu su ma su tsaya su haɗa kawukansu su kare garurukansu kuna da matasa lafiyayyu wanda an ce a mutu gobe za su yau a mutu ku musu tsari ku tsare garurukansu in jami'an tsaro da aka kawo muku ba su isa ba ina matasanku ku haɗa kai da jami'an tsaro ku kare garurukanku in ba sa nan ku tsaya ku kare garinku da abin da Allah ya hore muku ku kare kawukanku Allah bai hana ba inda aka ce karka kare kanka ba za mu zo mu zauna kurin ana ta kashe mu a banza ba so lalle ne mutane su samu dabarun kare kai. Gwamnati ma tana so ka kare kanka. In bala'i ya zo maka kafin ya zo ya halakar da kai, kai iya kokarin ka. In gobara ta zo maka gida, ba sai akai ka zauna sai ka jira mota fire brigade ta zo ba, a'a, yi kokari ka kare kanka, kare gidanka kafin ainihin mota ta zo maka. Haka in bala'i ya zo maka, yi kokari ka kare kanka kafin a kawo maka tallafi, kafin a kawo maka ainihin wato agaji. Sannan ya ku yan uwana, yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmanci, masu halin mu, mawadatan mu su ma a tuna da su, su tuna da halin da ake ciki, su ba da tallafi da agaji. Waɗannan jihohi fa suna cikin hali, ba sa iya zuwa kasuwa ba, ba sa iya cin kasuwa, ba sa abincin da za su, rumbun su ya ƙare kuma ba su yi shuka ba. Kenan kamar yadda aka yi ta kai taimako Maiduguri, to a rinka haɗa tirela-tirela ta kayan abinci da taimako a kai waɗannan ƙauyuka don a daɗa tallafa musu. Wannan kuma masu hali waɗanda Allah ya ba ku iko, wani ya sai tirelar shinkafa 500, wani ya sai tirelar siga 500, wani ya sai tirelar taliya 700, wani ya sai, duk muna da masu halin da za su iya wannan, ba san ma sun yi ba. A tura a aika musu. Sannan iyaye, jagorori, sarakunan gargajiya su ma su yi kokari su ba da tasu gudunmuwar. Manyan ƙasa ne ku, iyaye ne ku, a ji muryoyinku don Allah. Ku fito ku yi Allah wadarai da wannan abun, ku ba da shawarwari kuma ku yi wa gwamnati magana. Yan siyasan nan sun zo neman ƙuri'a sai sun je gidajenku. Ku kuka fi kusa da talakawa, ku kuke zaune da su a garurruka, kuna ganin abin da yake faruwa, kar ku shiru ku kama bakinku. Allah ya ba ku daraja, Allah ya ba ku matsayi. Ku fito ku yi bayani, ba sai a ganin wata kawai za ku yi magana ba. Kuna da nauyi, kuna da iko, ku yi bayani, ku taimaka. Wannan abun ba wanda ba zai ba da gudunmuwa ba. So mu yi ƙoƙari mu ba da tallafi. Mu yi ƙoƙari mu ba da gudunmuwa. Akwai ƙungiya ta Nusayt wacce take tana ƙarƙashin wannan coalition of ulama din, wanda take ba da tallafi da agaji, tana nan tana tanadin kaiwa jirgin taimako ga waɗannan jihohi da wannan bala'i ya shafa. So garuruka, masallatai, unguwanni, bayan addu'a da za mu yi, to kuma mu yi tunani ya za mu taimaka musu, mu agaza musu. Kuma lalle ne muna kira da ƙarshe ga gwamnati. Lalle ne a tsayar da wannan kashe kisan kan, lalle ne a dakatar, ko shekaran jiya ana faɗa an daɗa kaiwa halin nan wani ƙauye, lalle ne a dakatar da wannan abu. Wannan shine zai samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Lalle ne a taimaki 'yan ƙauyen nan, in escort za a rinka musu je gona su yi shuka, wallahi tallahi a taimaka musu je su yi shuka fa su yi noma. Idan fa waɗannan jihohin ba su yi noma ba fa, akwai matsala fa, don su ne suke fitar da yawan abinci da ake ci a arewa. Muna kuma kira a ƙarshe gaba ɗaya mu 'yan Najeriya, wallahi al'azim, zaman lafiya shi yafi mana komai daɗi. Mu taimaki ƙasar mu, ita ce tamu, ita muke da shi. Kar mu yi abin da za a zo a ainihin wato tayar mana da hankali, a jefa mu da halin wayo. Allah ne ya so mu zauna lafiya shi yafi komai muhimmanci. Amma kuma lalle waɗanda suke da nauyi a kansu sai sun sauke nauyinsu, sai an ɗau mataki akan wannan abu. Za mu yi ta magana, ba za mu yi shiru ba sai an daina kashe mana mutane. Za mu yi ta magana, ba za mu yi shiru ba sai an samu zaman lafiya, wanda wannan shine haƙƙi ne namu. Kuma in an hana mu magana akan wannan, an cuce mu, an zalunce mu, kuma ba yi aiki da demokradiyya ba. Kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya magance mana wannan bala'i. Allah ka yaye mana wannan musiba. Ya Ubangiji, waɗannan jihohi da waɗannan ƙauyuka da suka faɗa cikin wannan bala'i, Allah ka yaye musu. Ubangiji, Allah ka yaye musu. Allah ka ba su mafita, Allah ka ba su makama. Ya Ubangiji, inda ba su kamu ba, Allah ka kare su. Allah ka kare mu a gidajenmu, ka kare mu a kasuwanninmu, ka kare mu a masallatanmu, ka kare mu a duk inda muke. Ya Ubangiji, waɗannan 'yan ta'adda, Allah ka yi mana maganinsu. Ubangiji, da waɗanda suke sa su suna, ya Allah ka yi mana maganinsu. Mun san su ko ba mu san su ba. Ya Allah, duk wanda yake da hannu wajen wargaza ƙasar nan, Allah ka wargaza shi. Ya Allah, duk wanda yake so ya jefa mu cikin tashin hankali don biyan buƙatarsa, Allah ka jefa shi cikin tashin hankali. Ya Allah, kada ka biya musu buƙatunsu, a cikin gida suke ko a waje. Ya Ubangiji, zaman lafiya muka zaɓa, kuma shi muke so. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah, masu tausayin, masu jin ƙayinmu, ka ba mu waɗanda idan mun yi kuka sukan ji kukan da muka yi. Ya Ubangiji, ka ba mu ikon gyara halinmu, ka sa aljanna ce makomarmu, ka ji kan magabatanmu, ka yaye mana wannan bala'i, ka sa aljanna makomarmu, ka cicciɓo da kasuwancinmu, ka cicciɓo da harkar nomanmu. Ya Ubangiji, ka maida mu ma'aikatanmu, Allah ka sa mu koma rayuwa normal kamar yadda muka saba. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.